Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Juma'a 19 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafar da su, Zara ba makamin labarai.
Hadiza, a jiya Alhamis, kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba. Sannan a jiya Alhamis, manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa ɗan majalisar Amurka cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje da ake a shafukansu ya canza matuƙa. Baya ga haka, an tabbatar da wasu shugabannin wata ƙungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan sun hudu da aikata laifin samar da kuɗaɗen ayyukan ta'addanci.
Kamar labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa an saki Nasra Ashir na gamayyar kungiyoyin arewa a ranar Talata 16 ga watan nan. Jami'an tsaron Najeriya sai awon gaba da shi. Bayan haka kuma, za ku ji tattaunawar da wakilinmu Umar Faruk Musa sai da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Babagana Mangono, bayan da shugaban Najeriya ya nuna bai gamsu da aikin samar da tsaro da hafsoshin sojin ƙasar suke yi ba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. A jiya Alhamis, kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba, wato shirin da yake kare yara bakin haure akalla 650,000 da ke Amurka daga maida su kasashensu na asali. Babban alkali ne ra'ayin 'yan mazan jiya John G. Roberts ya haɗe da alƙalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi, inda su biyar suka goyi bayan atakawa gwamnatin Trump birki, hudu kuma suka yi akasin haka. Ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump, wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata. Shirin wanda ke kare baƙi marasa takardun izinin zama a Amurka waɗanda aka kawo su ƙasar tun suna yara, duk da cewa yawancin su sun girma yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ne ya kirkiri shirin a shekarar 2012 don samar da kariya ga matasa baki da suka cancanta, ta yadda za su samu damar zama a ƙasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta. Manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa 'yan majalisar Amurka a jiya Alhamis cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje akan shafukansu ya canza matuƙa tun daga lokacin zaben shugaban ƙasa Amurka a shekarar 2016. Kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan ƙasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsarensu wajen magance yaɗa labaran ƙarya yayin annobar cutar COVID-19, da zanga-zangar rikin jinin kisan Amurkawa bakar fata, da kuma zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafi, suka ba da damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa a Amurka. Har zuwa yau, shafin Twitter bai ga wasu alamun yunkurin 'yan ƙasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata a Amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba. Abinda Nick Pickles, daraktan fannin tsara manufofin al'umma na kamfanin Twitter, ya shaidawa 'yan majalisar wakilan kenan, wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan su hudu dake da alaka da wasu munanan harare da aka kai a makwabciyar kasar India an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci wata kotu ta musamman dake gabashin birnin Lahore ce ta yanke hukuncin ajiya alhamis wanda ya gano cewa lallai mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba dan ayyukan kungiyar Lakshar e Taiba wanda kuma ake kira da kungiyar Let an haramta kungiyar Let a Pakistan tun a shekarar 2002 jami'an India da na Amerika sun zargi kungiyar da kitsa harharan ta'addanci da aka kai a Mumbai wanda suka yi sanadiyar kisan mutane 166 a shekarar 2002 da takwas ma'aikatar yaki da ta'addanci ta London Punjab wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar ta bayyana sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahya Aziz da Abdulrahman Maki da Abdul Salam
An jima kadan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, an saki Nasira Ashir na gamayyar kungiyoyin Arewa wanda a ranar Talata 16 ga watan nan jami'an tsaron Najeriya suka yi awan gaba da shi bayan ya halarci wani zanga-zanga ta lumana a Katsina. Ga hira na musamman da wakilin sashin Hausa Madida Dauda ta yi da shi.
Mun yi murna da sakoka da aka yi.
To, assalamu alaikum Hajjia Madina sannu mu da wannan lokaci.
To wai da aka dauko ka daga Katsina ina ɗan sanda suka kai ka?
Wato bayan mun kammala zanga-zangan mu lafiya mun tashi kwamishinan ɗan sanda na jihar Katsina sai ya faɗa min cewa babban sufaitan ɗan sandan Najeriya yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa zan je. Sai ya ce to bari su bani ɗan rakiya saboda titi da yadda hanya take na cito ba damuwa shi ne ya suka kawo Abuja bayan mun dawo Abuja sai suka ce ni mu je nan CID FIB to bayan mun zo shi ne sai suka ce suna so na yi ba da bahasi akan wasu abubuwa guda biyu na farko suka ce suna tuhumata da shirya taro ba tare da na sami izini ba ba gaskiya ba ne a ce ba mu sanar da su ba mun sanar da su kuma izini kundin tsarin mulkin kasa shi ya ce ba sai mun nemi izini ba
to bayan wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi
kuma suka caje ni da cewar kungiyarmu da ni kaina mun maida martani ka kausa ga wani magana da yawun shugaban kasar Najeriya wato Mr. Femi Adesina sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar mu ta dattawan arewacin Najeriya Professor Ango Abdullahi inda muka maimar da martani suka ce a martanin mu mun hada har da shugaban kasa a cikin ba da martani nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu to abin da ya faru a cikin watan February wannan shekara kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ba da wasu bahasi akan yadda harkar tsaro ta lalace a Najeriya inda shi wannan Femi Adesina ya shaka wani labarai izagi Professor Ango Abdullahi wanda Professor Ango Abdullahi shekara sa 82 a duniya kuma wani dan kasa ne mai daraja wanda Femi Adesina bai fi karfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba a lokacin ba mu maimaita da Femi Adesina mara sani ba so da muna tunanin cewa su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary dan jarida bane kana magana ne da yawun shugaban kasa ka san yadda zaka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a kasar nan sai muka kaddara za su yi masa wannan ba ni masa martani ba sai a cikin wannan satin da ya gabata aka bada makala akan halin tsaro sai je dauko wayannan kalamai na zagi da batanci sai saki dora su ya maiwa da shi shugabanmu da mara go duka mambobin kungiyar nan martani cikin rashin mutunci to sai muka bayar masa da ansa daidai abin da yayi fada
to an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban
inda aka kawo ni sun tsare ni a nan ofishin su suka kai ni gurin da zan kwana amma maganar abinci koda sun kawo min bazan yadda in ci abinci na dan sanda ko na makarancin wannan ba saboda harkar tsaro kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni kuma suna ba ni dama in je in sauko kasa masallaci in yi salloli na kuma suna barin duk wanda ya zo guna ya zo ya gani ya zauna kuma suna ta kakaci da ni haka
bayan ka kwashi kwana biyu da wuni daya sai gashi sun sako ka babu kaida yaya akai haka umarni aka ba su su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki
lauyoyi da dama sun je sun ne kan kai takardu ko tuna sun ciccike neman beli na wasu ko ta ko ina haka dai wajen ni da na ga takardu sun kai guda biyar ko shida haka da kungiyoyi ne wasu kuma wasu mutane ne suka kakkawo to daga baya suka zauna da ni suka maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu kuma din na faɗi dalilai na nayin abubuwan da nayi nace kuma a shirye nake idan shi fim Alice na yana so dan ba san abin da na faɗa akan sa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan daga ba su suka sallame ni suka ce to Sharif ka tafi an sallame ka basir ni in dawo ba sai wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni
kuma da a gaida Madina Dauda ana tare ne da sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya
Daruruwan mutane ne aka kashe a fadan kabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta kudu cikin makonni biyu da suka gabata a cewar wakilin babban sakataren majalisar dinkin duniya a kasashen Afirka shugaban shirin samar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya a Sudan ta kudu da ake kira UNMISS a takeice David Shirar ya fadawa murya Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a karamar hukumar mulkin FIFA ya karu matuka idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata yace yana fatan yarjejeniyar naɗa gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwa irin waɗannan rikice-rikice akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna musamman a jihar Jonglei ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba yu akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma akan raba mukamin gwamnonin jihohi goma idan hakan ne to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren abinda shirar ya fadawa sashen Sudan ta kudu na murya Amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar Larabar da ta gabata Dubban masana'antu a Amurka sun fara sake bude harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus amma har yanzu da yawa daga cikin su suna rage ma'aikatansu wasu ƙarin Amurkawa miliyan 1 da dubu 500 da suka rasa ayyukansu sun nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makonnin da suka gabata a cewar ma'aikatar kwadagon kasar Ajiya Alhamis wannan na zama wani bangaren alƙaluma da aka tattara a makon da ya gabata kuma shine adadi mafi kankanta da aka samu a cikin mako guda sama da watanni uku da suka wuce amma duk da haka adadi ne mai yawa a bangaren tattalin arzikin duniya adadin ma'aikata da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yayi ƙasa sosai a cikin makonni 13 a jere amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka suna hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar COVID-19 zai dauki lokaci mai tsawo zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021 to a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da wakilinmu daga Abuja Umar Faruk Musa yayin da mai bawon shugaban Najeriya shawara kan tsarin tsaro General Muhammad Babagana Mangono inda ya tambaye shi game da dalilai ko hujjar da hafsoshin suka gabatar masa da ya kafa gamsar da shi wurin samun da tsaro kamar yadda yake fatan a ce an samu ga kuma yadda ya amsa
dalilan dai kamar da aka saba akwai dalilan rashin kayan aiki akwai dalilan karancin mutane wanda zai mayaka waɗannan guda biyu akwai kuma babba a cikin dalilai rashin na'urori so waɗannan guda uku amma ni kuma a matsayina na mai bada shawara a harkan tsaro gani nake ko muna da duka wayannan abubuwa dole sai mun samu hadin kan al'umma dole sai mun yaki mutanen nan ciki da waje gaba da baya sama da ƙasa ko jami'an tsaro suna da wayannan abubuwa na'urori ma ai suna da iyakansu dole sai mun samu goyen baya kananan mutane a karkara da birane dole sai sun fito wayanda suke makarantu wayanda suke masallatai da churchi wayanda suke kasuwanni dole sai an dinga bada bayanai wa mutane jami'an tsaro amma kuma su jami'an tsaron ma muna meeting da manya-manyan su cewa har zuwa ƙasa dole sai sun yi magana da jami'an su su ma ya kamata su rungumi al'umma saboda a samu yarda da juna
to amma general ka ce ba a taba shugaban kasa da ya ba sojoji kudade kamar general Buhari ba ya za a yi to su ce ba su da isassun kayan aiki ko wasu na'urori da dai sauran abin da suke bukata a misali
eh to akwai dalilai da yawa akwai dalilin kasashe wayanda ko kun yarjejeniya da su kafin su kera wayannan makaman su bayar akwai matsaloli akwai wannan yana daya a cikin wayannan matsalolin da ake fuskanta saboda haka dole sai an duba an canza salo kuma sha'anin duba tsarin ciniki da yake muna cikin emergency a yanzu ana ba wa mutane ne inda suke bukata su sai kaya saboda haka shi shugaban kasa a ganin sa dole ya kamata yanzu a hadi a saki dubawa amma ni na tabbatar maka shugaban kasa yana bada kuɗi ba azzalimi bane tun da aka fara wannan tafiyar a matsayina na mai bada shawara na san nawa yake bayarwa kuma na san kishin da yake da shi
to a gaida Umar Faruk Musa kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a masu sauraron mun na muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio mita 104.9 zangon FM dake birnin Kumashin Ghana ni ne naku Idris Abdullahi Bako shirin mu na yau ya leka zangon Kunungu ne wani gari da yake kilomita 46 daga birnin Kumashi dake yankin Ashanti a can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif wanda yake dane ga ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan zangon kuma sarkin zangon Kunungu na farko wato marigayi Alhaji Salihu Abdullahi Maso Kano wanda aka fi sani da Malam Bawa ga yanda hirar mu ta kasance da shi kamar inda muka sani zangon Kunungu shine zango na biyu mafi girma baya ga zangon Kumashi a duk yankin Ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma su wa suka kafa shi
to assalamu alaikum san ce zangon Kunungu dai ba zan iya faɗi shekaran da aka kafa shi ba amma yanda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake cewa Malam Bawa almajiri ne na Malam Sha'ibu na birnin Yalwa birnin Kumashi to shine wanda yake yaje wurin aka nemi aka fa zango lokacin turawa sun zo za su aike hakan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na Malam Sallau sarkin zangon Kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin shi Malam Sallau ya sarautan Kumashi shekarar 1919 shi mu dauke shi da wato cikin shekara 1920 zuwa aka kafa zangon Kunungu kuma ka tambaya kamar su wa suka kafa zango to shi lalle kamar yanda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da yaje nan garin lokacin ba zango ko sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mice sun zo shi sarkin arna ko sarkin asanti na garin Kunungu a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo Kumashi wurin malamin shi Malam Sha'ibu na Yalwa ya gaya mishi sai su je Kunungu aka yi kafa kasuwa da zango to bayan sun sun wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye malam Shaibu yace to kun kafa zango za ku tafi wa zai zanna na shi shi malam Shaibu yace ma mahaifina yace bawa kai ka zauna na dalilin zaman shi Kwarago kenan kuma aka rada shi sarautar Kwarago
bayan ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari wadanne kabilu ne suke cikin zangon Kwarago
da yake da aka so mu aike hakan ma'adinai akwai Hausawa Wangarawa Fulani Dagombawa Gwanjawa Gurmawa Basari Kwatakwalawa da kuma su kabilu kamar su Dagatawa na Arewa haka ga duka suna cikin zangon Kwarago wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gansu har da sarakudan su
mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje shin waɗanda ka lissafa din nan akwai ɗan asalin Ghana a cikin su
ai akwai Dagombawa ciki su ɗan arewacin Ghana ne kuma na Ambaci Gwanjawa da Dagatawa Farfarawa waɗannan duka sannan kuma akwai kabilan kamar mu ci kamar su Wangarawa haka ga da Fulani da kamar Gurmawa sannan uwa kuba Hausawa
wato sarautar tana hannun Hausawa kenan
Hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifi na shi duk wani basarakin zango ce ya rada shi sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwana maka takardar ka kana bar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin
me ya bambanta zangon Kwarago da sauran zangonnin yankin Ashanti ko Ghana baki daya
in ka je zangon Kwarago za ka ga kamar an mai tsari abinda Bature ke ce balle ya auta wani lokacin da za a yi da yake turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi ma dan shi za ka gani ka je zangon Kwarago har gobe za ka kowane gida nan zai iya yayi zagaye wato abin da Bature ke ce ma layout an mai tsari sosai 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 an fi da tituna sosai
da me zangon Kwarago ya fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari
to kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ne ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansi inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga zirga cikin mansi inda ake hakan zina wani karamin jirgi ne ita wannan unguwa ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan bayan haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da wasu ababa haka sannan su kuma ɗan zango asalin su ɗan kasuwa ne na manta da Yarbawa kuma akwai Yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin Kwarago ka je ba kasuwan Kwarago zaka ga kamar da Yarbawa su ne suke da yawa da zabarmawa dukkan da suna nan
shin ku mutan Kwarago da me kuke alfahari
abinda muke alfahari da shi ko abinda aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kullum ina alfahari da wannan abin
kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin Kwarago tana da nata takin kuwa
in ka dubi sunan garin da kanshi suna ne na harshen asalti ko na ɗan uwa ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ne ana nufin wani abin amfani ka gane ko akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin da yake gari ne da ake hakan zinariya shi zama Kwarago Kwarago amma ko na ɗan uwa abin da ake nufi da shi
wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke bukatar hukuma ta magance muku ta bangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa
Kwarago da yake sun sa a kwarai da yake lokacin da sun turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a Kwarago amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi to abinda da ake dama ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'annan batun makarantar boko kuma shi kuma sun ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon Kwarago wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai yanzu wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon Kwarago yanzu ma madu shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin Kwarago mu wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959
baya ga wannan makarantar mahaifinka ya assasa akwai wata babbar makaranta a Kwarago
to kwanakatan Kwarago ta wayen gari ne Kwarago Odumasi haka aka ce akwai Odumasi su kuma akwai suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa Kwame Nkrumah zo yana fada da ilimi an gina musu suma aka ba su makarantar secondary da yake yayi ya an rini manya-manyan mutane na cikin kasar da sosai wannan abin alfari ne da wannan makarantar na secondary
ko za ka yi ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga Kulungu
wanda dai hankali na ke kan shi yau shine kamar shi babban yayinmu kamar mu da muke nan birnin aka ci ne Mamman Tahir da yake yana kusa da National Chief Imam shi Imamin nan mamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan Kulungu ya dan Mallam Tahir wanda ya fara kafa masallaci a birnin Kulungu sannan kamar shi yaron ga kwararren kwallon kafa su da mutane uwashi ita kuma mutuniyar Kulungu ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan Ahmed Mubarak da ya aiki da shi ne Consul General na Ghana da ke kasar Saudiya duka mutane ne na Kulungu akwai su haka nan dai zan iya tuna da su duka ba baki daya
to masu sauraronmu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato Alhaji Baba Sharif yayi kawaici ne na Hausawa domin tsohon mataimakin mai hada kan jama'a ne na babbar majalisar adawa ta NDC kuma shine shugaban gidan rediyon Marhaba dake Accra yau ne naku Idris Abdullahi Babu daga Alpha Radio kuma shigana tare da hadin gwiwar sajin Hausa na muryar Amurka sai wani jigon
a bani tarauta sarkin pound ko kuma sarkin dollar ban son nasiji da na nera domin su mun ba su san bona
to yanzu kuma sai nasihar juma'a
Allahu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Idris Bashir, imamin babban masallacin Jumaa da ke garin Aba, cikin jihar Kaduna. Nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganar tsaro wanda ya zama wajibi a kan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. Su fasani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare yawa dangane da abin da ya shafi jinin ɗan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa dadai da azubiyar jinin mu'mini guda daya gara mutum ya dauki dadai ko shi mai je rusa dakin kafa saboda haka muhimmancin da rai na mu'mini yake ci an waye gari yau ana zubda jinin mutane a Najeriya ba shi ba ne muna roƙon shugaban lokaci abin da ya kamata ku tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan san dinga da akewa al'umma ba shi ba muna kira ga al'umman Najeriya da su ba gwamnati da haɗin kai a wuraren da kamata domin yin haka shi zai kawo mana ci gaba zaki shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai bane ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari ne kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fata yan Najeriya musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki wannan matakan don taimaka ma shugabanni don samu isa in da ya kamata fatan mu shi ne wannan matsalar da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayani a kansu Allah ya kawo mana ƙarshen su Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata kasar da take wannan saboda haka zaman lafiyar kudu arewa da gabas da yamma sai zaman lafiya mu ba mu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice Hadiza a jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba sannan a jiya Alhamis manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa ƴan majalisar Amurka cewa katsalandan din kasashen waje da ake a shafukan su ya canza mutuka Bayan da haka an tabbatar da wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan su hudu da aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana.
za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Sidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Tariki muku fatan alheri ma assalamu alaikum.